sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Karan waɗansu da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haramun ne na ci gaba da kaiwa tsaikuwa ƙaramar hukumar Shiroro na jihar Neja, inda har sun kafa wa al'ummar yankunan Awulo da Kuregbe na ƙaramar hukumar sabbin dokoki. Muna tafa da bayanan halin da ake ciki, sannan kuma muna tafa da bayanin me hakan ke nufi ga tsaron ƙasar nan. A biyo mu sannu a hankali. To, kamar yadda na faɗa a farkon shirin, waɗansu da ake zargin 'yan Boko Haramun ne na ci gaba da mamaye yankunan ƙaramar hukumar Shiroro na jihar Neja, kuma har sun fara kafa wa mazauna yankunan dokokin zamantakewa. Daga cikin waɗannan dokoki har da farlanta aurar da duk wata yarinya da ta kai shekara 12 da haihuwa, sun kuma haramta kai ƙara wurin 'yan sanda. Ga wakilinmu na jihar Neja da cikakken bayanin halin da ake ciki a yankin.
Abun da ke faruwa a Neja yanzu, mutanen Boko Haram sun shigo wasu kauyuka a Jiroro da Muya da Borgu local government. So sun kafa doka a wasu kauyukan nan, kamar Shiroro a garin a kauyukan da ake kira Kauri da Kurege da Awulo. Mutanen kauyuka sun ce wai sun zo sun kafa doka cewa matansu kar su wuce shekara 12 a kai su aure. Sannan kuma in sun samu wasu matsaloli kamar rikici tsakanin su, ba su yarda su kai maganar wajen ya sanda ko kotu ko wani hukuma ba, su kawo wajen su za su yi masu gyara, saboda su ba su yarda da wannan hukumomin ba.
Na'am.
So yanzu kuma suna tilasta musu su yi abun da suke so, ba tare da abun da mutane kauyukan suke so ba.
To, me gwamnati ke yi yanzu haka akan wannan lamarin?
Kamar yadda chairman na ƙaramar hukumar Shiroro ya yi magana, shi ma abun ya same shi, abun da ya sa shi ya fito, saboda shi ya fito ya fara magana kai.
Kauyuka 500 ne mutanen nan suka kama a ƙaramar hukumar Shiroro. Kauyukan 500 na suna cikin ward guda 4 ne, amma ward guda 8 ne suke ta fama da rikicin Boko Haram da nasu 'yan ta'adda bandi.
Da ka tuntuɓi 'yan sanda akan magana, me su kuma suka ce maka?
Fifiyarwa na police command na Neja ya ce yanzu shi ba zai yi magana kai ba, saboda shi yana ga kamar abin da shi a mana ƙaramar hukumar Shiroro ya fada ba daidai da abin da aka sani ba ne, saboda shi yana ga kamar ƙaramar hukumar 500 nan, shi a mana ƙaramar hukumar Shiroro ya fada ba su kai yaka ba.
To, even though gwamnan na jihar Neja Abubakar Sani Bello shi ma ya yi wannan magana baya cewa Boko Haram sun shigo Neja.
To, yanzu haka mutanen suna zaune kenan, babu jami'an tsaro a tare da su?
Yanzu ba jami'an tsaro a kauyukan nan. Abin da ya sa ma suka samu dama suke abin da suka ga dama kenan. Ba sojoji, ba polisawa, ba jami'an tsaro a kauyukan nan. Da suka fara zuwa ne aka kai jami'an tsaro kamar sojoji da polisawa da civil defense. Bayan da suka kore su na farko, suka koma sule, suka sake dawowa, suka fara kafa wannan dokokin.
Kawo yanzu
haka ba jami'an tsaro a kauyukan nan.
To, kawo yanzu akwai labarin wanda aka ce mutanen sun kashe ko ba wanda suka kashe?
Akwai wani gari da ake kira Magami, shi ma a ƙaramar hukumar Shiroro ne. Kwanakin baya da suka kai yajin garin, da suka zo ba su fara, an ce sun zo sun shiga masallaci suka fara karanta Alƙur'ani. Daga baya mutane yan vigilanti suka shigo musu, suka yi musu fada. To, da suka wuce, daga baya suka kawo yaro kuma suka kashe mutanen garin, cewa su suka kai karan su wajen hukuma, aka kashe wasu dai a kwanakin baya. Yanzu mutanen kauyukan nan ma tsoro suke yi su fada ma jami'an tsaro cewa suna ganin su, saboda suna ba su tsoro cewa idan suka fadi suka kai karan su wajen jami'an tsaro, su ma za a kashe su. Akwai wani audio a jan Gurgu. da suka tura ma sarkin Audu Fori, ana kira garin Audu Fori, suna jajin Audu Fori nan. Sun tura wani waje da wannan mutum ya yi magana a Hausa ne cewa su ba wai sun zo jajin nan su kashe mutane ba ko su kwashe musu kuɗi ba. Sun zo ne don suna yaƙi game da su kafa musulunci a garin, saboda sun ga kamar gwamnati da suke bi bai dace su bi shi ba, su zo su bi musulunci sannan kuma su kare aladun Sheikh Usman Dakodio. So abun da ya kawo su sun ce idan za su hada kai da su ba abun da zai same su, matsalansu da gwamnati ne da jami'an tsaro, amma idan suka ba su hada baki da su ba aka kashe su ba su ma ba za su kashe su ba.
An gaida Abubakar Akoti, wakilin mu na jihar Neja. To madalla, kuna tare ne da sashen yaɗa labarai ta intanet da Daily Trust, kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yaɗa shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio, sai kuma ta Google Podcast da kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan ayyukan waɗansu mutane da ake zargin 'yan Boko Haram ne a yankin ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Neja. To me wannan ke nufi ga tsaron ƙasar nan? Na tuntuɓi wani masani kuma mai sharhi akan lamarin tsaro, ga kuma abin da ya shaida mun.
Sunana Detective Awwal Baladir Munya, masani ƙwararre akan harkar laifuffuka da tsaro a faɗin Najeriya.
Yanzu haka a Najeriya an samu waɗansu mutane waɗanda ba a riga an gama tantance su wane ne ba a jihar Neja. Sun je inda suka gaya wa mutanen gari cewa kar a bar wata yarinya ta wuce shekara 12 ba tare da an aurar da ita ba. Sannan kar kowa ya kai ƙara wurin 'yan sanda idan wani abu ya faru na laifi ko kuma wani ya mishi abin da ba daidai ba. Waɗannan mutanen a matsayinka na mai bincike ƙwararre kuma mai sharhi akan abin da ya shafi tsaro da laifuka a Najeriya, waɗannan mutane ne 'yan Boko Haram ne ko kuma waɗansu ne waɗanda har yanzu ba a gano su wane ne ba?
Wato, ka san abin da yake faruwa shine ƙungiyoyin sun kasu har zuwa kashi 9. Ka fuskanta? Akwai ƙungiyar Boko Haram daban da take amsa sunanta. A cikin ƙungiyar Boko Haram su ma akwai rabe-rabe a junansu a Boko Haram ɗin har kashi 3 na farko kenan. Sannan akwai ƙungiyar ISWAP waɗanda su ma suke kamanceceniya irin abubuwansu ɗaya da Boko Haram ɗin, amma aƙidojinsu da mu'amalolinsu ba iri ɗaya ba ne. Sannan akwai wasu ƙungiyoyi kuma daban waɗanda suke su ne masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Suna akwai kuma wasu ƙungiyoyin su kuma waɗanda ƙungiyoyi ne waɗanda suke ake amfani da su don lalata wa kariyar wani misali na siyasa. Ka fuskanta? Don cimma buri na siyasa su ma ƙungiyoyi ne daban-daban. To waɗannan ƙungiyoyi in ka haɗa su gaba ɗaya su guda sun kai kamar guda 9 abin da bincike ya tabbatar da su. Sannan irin waɗannan mutanen masu zuwa su kafa sansani, su kafa dokoki, su ce sai an yi kaza, sai an yi kaza, mutane ne wanda suke rabuwa da addini amma a zahiri ba addinin suke practicing ba, ba shi suke yi ba.
Yanzu su waɗannan mutanen na jihar Neja wanda suke ƙaramar hukumar Shiroro, a wane ɓangare za ka sa su? A ɓangaren Boko Haram ko kuma dai ɓangaren waɗansu 'yan tada ƙayan baya wanda suke raɓa a jikin addini?
Ɓangaren tada ƙayan baya ne wanda suke raɓa da addini.
Waɗannan mutanen bincike ya nuna 'yan jihar Neja ne ko kuma zuwa suka yi?
Akwai waɗanda suke 'yan jihar Neja ne, amma yawanci shugabancinsu ba 'yan na jihar Neja ba ne. Irin gamin Gambiza ne suke tahowa daga wasu garuruwan, inda kuma idan suka zo sai su yada zango a wani garin, wanda kuma suna so duk garin da suka yada zango su tabbata cewa jagorancin iko da garin yana hannunsu, saboda su hana mutane damar kai wa jami'an tsaro rahoto da zai sa gwamnati ta ɗauki mataki a kansu.
Me hakan yake nufi ga tsaron Najeriya?
To hakan yana barazana ga tsaron Najeriya, yana nuna cewa to hanyoyin fada ake ɗauka na tsaro a Najeriya basu gamsu ba, basu isa ba. Ya kamata Najeriya a dinga ɗaukan abin da ake kira proactive measures, wato matakin gaggawa kan dagarki kafin matsalar ta zo. Ba sai matsalar ta zo ba kuma a dinga tunanin ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi. A tsorewar tsaro shine kafin matsalar ta zo a ɗauki matakin ganowa. Ai na sha faɗa cewa dalilin da yasa ake yin irin irin wayannan abubuwa saboda babu wata Center for Intelligent Research wanda muke fada. Wato cibiya ta karɓar bayanan sirri, cibiya ce mai zaman kanta wacce za ta dinga binciken menene zai iya faruwa nan da wata uku ko nan da wata shida, wani haɗari ne zai iya zuwa, wani barazana ce za ta iya zuwa nan da wata uku ko nan da wata shida, sannan kuma a bincike ya za a yi maganinta. To in akwai irin wayannan cibiyoyin ba za a dinga samun wayannan matsalolin ba.
Jihar Niger tana gab da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kuma a cikin wannan jiha aka samu irin wannan, me hakan ke nufi ga gwamnatin kasar baki daya?
Wannan yana nuna cewa ce tunda ana iya samun wannan a makociyar jiha kamar Niger da take kusa da Abuja, cewa a Abuja ma za su iya yin wayannan abubuwa in ba a ɗauki tsauraran matakai ba. Abuja ma ba tsira ta yi ba, saboda abin da ya shafi jihar Niger shine zai shafi Abuja, kuma abin gangarawa yake, gaba-gaba yake, ƙara rekrutin suke, ƙara magoya baya suke ƙara samu, suna brainwashing ɗin yara ƙanana da samari masu ƙarfi, suna amfani da wasu ɗan abubuwa kaɗan, wani lokacin abinci ne ma ko kuma wani lokacin abin da bai taka kara ya karya ba tana basu, suna amfani da talaucinsu da rashin iliminsu, saboda babu yawaitar ilimin tsaro a kan mutanen Najeriya.
Wace shawara za ka bayar a ƙarshe ga gwamnatin Najeriya da kuma al'ummar Najeriya?
Babbar shawarar da nake bayarwa bayan an yi wannan Center for Intelligent Research ɗin, a tabbatar an yi abin da ake kira da suna Forest Marshal, jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka, waɗanda duk abubuwan nan da suke faruwa 80% laifuffukan nan da ake a daji ake aikata su, kuma an gama daji ake komawa, kuma ta daji ake shigowa ake duk kowane irin laifi. Idan akwai waɗannan jami'an tsaro na cikin daji, wato za a samu abin da ake nufi control akan dazuzzuka, wato za a samu iko da dazuzzuka. Kuma su kuma Forest Marshal ɗin ana ɗiban 'yan garin ne, 'yan ainihin asalin garin, su suka san saƙo da binni na garin. Sannan in kai Forest Marshal ka yaƙi zaman banza kenan. Sannan na uku, a cikin Forest Marshal ɗin nan akwai dokokin Forest Marshal ɗin da za a yi makarantu, mutanen ƙauyukan za su dinga amfana da wannan makarantun na cikin dazuzzuka, kaga ka kori jahilci kenan. Za a yi asibiti, mutanen ƙauyukan za su amfana da makotan ƙauyukan da asibitin, ka gani ka samar da lafiya da 'yancin ɗan adam. Sannan za a yi hanyoyi, a wannan hanyoyin za ka samar da kuɗaɗen shiga da za a dinga bi, za ka yi maganin faɗan Fulani da manoma, za ka yi maganin shigo da makamai ta ƙwararru hanya, za ka yi maganin kidnapping ɗin nan da ake kai mutane cikin daji, za ka yi maganinsa. Wannan ta'addancin da ake aikatawa babu wajen da za a aikata in akwai Forest Marshal, saboda dajin gwamnati take da iko da dajin, saboda ka babu wanda zai iya shigowa dajin ba tare da izinin gwamnatin ba.
Ga su al'umma fa me ya kamata al'umma su yi?
Su kuma al'umma akwai abin da al'umma ya kamata yi, akwai wani committee da ake cewa Mobile Identification Techniques. Wato wannan mobile ɗin al'umma su za su haɗa kansu su yi committee, su yi register, su tabbatar cewa saƙo da binni ko ina ana yawo, duk inda aka ga wani baƙon abu ko wani baƙon wani abu ne da ba a san shi ba ana checking. Inda za ka gani mutane sun zo masu ba da gidajen haya a yi maganin wayannan abubuwan, dole sai gwamnati ta sani, dole sai hukuma ta sani wane ne ya zo, yaushe ya zo, da wannan mai ka zo, yaya kake. Sannan na biyu, in an ga bakin abubuwa wanda ba a saba gani ba, kamar irin motoci da suka daɗe an lulluɓe su, ko kuma kwangwaye da ake da ba amfani da su, ko kuma wani dai ko tasha, ka ga sababbin mutane suna zuwa cikin tasha, ko kuma dai wani waje inda yake hide out ne, kuma ba hide out ba, inda za ka ga koda masu yin bara, koda irin masu bara a cikin gidajen mannan, a cikin gidajen mai da kake gani, da masu sai da kaya a cikin gidajen mannan, da yawa ya kamata a dinga tantance su, ana gane su waye suke, 'yan garin ne ma ko ba 'yan garin ba, 'yan garin ne yaushe me sana'ar su, gaskiya ne wannan sana'a ita suke da ita suka dogara, kuma yaya suke, yaya iyayensu suke, ya suke mu'amala da gari, ba infomomi ba ne waɗanda suke ba masu garkuwa da mutanen da masu ta'addanci nan labari? Dukka waɗannan abubuwan yana da kyau a gane su.
Detective Awwal Durmi yake nan, masani kuma mai sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya. Duka-duka abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Neja, Abubakar Akote, sai Halima Jumrau a nan Abuja, da kuma editan shirin namu na yau Sagir Kano Sali, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.